أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 28 غوتن سفر شكرة 1442 هجرية وانده داشي دشابي الغوتن أكتوبر وتنقوم شكرة 1220 ميلادية. زام دورا كان إنم كزيا أكرتمنا لتاف الهسر المسلم. ayau insha Allah tabaraka wa taala zamu tashi ne a gabar addu'a ta 51 du'a ul marid alladhi ya'isa min hayatihi, addu'ar mara lafiya da ya dauke zamani daga rayuwa. Mun fara wannan babi kusan musa gama shi, kai bayani cewa Allah yakan jarraba kowa da rashin lafiya. Muna fatan Allah ba mu lafiya. Akwai rashin lafiyan da ya same ka kana da kamar za ka iya tashi, akwai kuma ciwon da ya samu mutum kawai ya san wannan, daga wannan ciwo sai kabari. So yayin da mutum ya tarar da kansa a irin wannan yanayi na mummunan ciwon da baya tsammanin zai tashi ya miƙe, to akwai addu'o'i da aka karantar da shi ya rinka yi don ya samu kyakkyawar cikawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya yi irin wannan addu'a yayin da ya shiga cikin irin wannan yanayi. Mun faɗa akwai hadisin Aisha ta ce annabi yana yin Allahumma kulli warhamni wa alhiqni bil rafiqi al'ala, wannan mun yi ta. Sannan mun samu riwaya da annabi ya zo zai bar duniya yana shigar da hannunsa a cikin ruwa yana shafar fuskarsa yana la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Addu'a ta uku an ruwaito yana cewa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Sai ce la ilaha illallah again wa la hawla wa la quwwata illa billah, duka wannan yayi. Sai kuma gabar addu'a ta babi na 52 talqin al-muntazir. Idan an ce al-muntazir shine mutumin da yazo dab da mutuwa, shine ake ce da shi al-muntazir. To ana so idan mutum ya zo dab da mutuwa a lakana masa kalma, wannan yana da amfani. Dukkan mu san wannan, duk wanda kuke jinyarsa ko wani ciwo ya kama shi kuka ga alamar mutuwa ta bayyana a fuskarsa, to ku yi maza ku lakana masa kalmar la ilaha illallah. Saboda Annabi rahama yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Duk wanda zancensa na karshe a duniya shine la ilaha illallah, to in ya mutu zai shiga aljanna. Wani hadisi Mu'adh bin Jabal ne ya ruwaito shi daga Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam. A abinda ake nufi kamar da Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yayi bayani wato mutum ya zama ya cika da kalmar shahada al-murad bi qawlihi la ilaha illallah fi hadha al-hadith wa ghayrihi kalimata ash-shahada mutum ya cika da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk musulmin da Allah ya taimake shi ya cika da kalmar shahada yayin da zai mutu to dan aljanna ne imam al-kirmani shi ma ne haka ya fada yace wato mutum ya samu ya kammala da wannan kalma shine abin da ake nufi hadhihi kalima wal muradu hiya wa dhamimatuha muhammadur rasulullah da kuma abin da yake kunshe da ita na muhammadur rasulullah kayan da babu abin mota da cancanta sai Allah kuma a kunshe kayan da annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da mun abin da yake so rayuwar musulmi ta ginu akan ke to shine amfanin kullum mutum ya zama yana da zikiri a bakinsa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa kuma la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mutum ya waita wannan da kaji bari bari ciwo ya kama ka kar kai wasa to lafiya ka kalau ma yana so ka ringa ibalanta na ciwo ya kama ka to amma ina ga muku rabo ne dana ka cika da la ilaha illallah wannan rabo ne kowa yake samu wani zai ta mace ne ya samala gashi nan ana ganin mutuwa zai amma wallahi malam ba zai iya bude bakin sa ya kalmar shahada ba wani da ihu yake tafiya ihu ana daddaure shi yana make make put je ka jira ya fita to amma duk wanda yayi kansa tanaji yayi wa kansa kimtsi daman kafin ciwon ajali ya same ka kana zikiri kana ambaton Allah to in Allah ya so yadda Allah zai maka arziki sai ka cika da wannan kalmar saboda daman ka saba kana yi amma ba ka yi to za ta yi nauyi a bakinka lokacin da ka zo mutuwa kar ku dauka mutuwa wani abu ne na banza ko cikawa da kalmar shahada wani abu ne na banza haka kawai za ka same shi a wanda ya saba da abin yana yi to sai kaga Allah ya masa arziki in ya zo mutuwa kuma sai a jefa masa wannan kalmar sai ya yi ta kaga ya huta amma wanda daman a rayuwarsa lafiya kalau baya yi to kada ka tsammanin wai ka zo mutuwa kuma wai wai haka wai kalmar shahada za su so wajibi ne mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu mu yawaita yin zikiri muna ambaton Allah zikiri na sunna yanda annabi rahman sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kisa kullum wannan littafin muna karanta ana ta mana bayani me ya kamata mu yi za mu kwanta me ya kamata mu yi mun farka me ya kamata mu yi za mu shiga masallaci me wani zikiri mu yi za mu fita in zaka tafi kasuwa in zaka shiga gidanka in zaka fita wallahi manzo Allah ya gama mana gatan komai babu wani motsi da dan adam zai yi face a gaba koya mai zikiri da mutum Allah amma mai in ga shedan yana biye da kai ba zai bari kai ba sai dai mun mai ta bata lokaci akan wasu abubuwa da ba su da amfani shi yake cin ya mana lokaci in ana baka labarin mutuwa wato wani labarin bai da dadi yadda wani yake mutuwa ba dadin ji munin abu ya isa wani ba cewa za a yi ana cewa ka fada ka fada wallahi ba zai iya fada ba ka ce la ilaha illallah ki ce la ilaha illallah ba zai iya fada ba saboda Allah bai bashi wannan rabon ba kuma a duniya da ya rayu baya so wanda yake da rabo a cikin ku wanda Allah ya datar da shi shine yana wato bi kula da azkar kullum bakin sa yana ambaton Allah to wannan ya dace da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada ka bar harshenka face yana danye wajen ambaton Allah ka samu dacewa da yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiqi fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ibn Taymiyyah yake cewa zikiri shi fa komai sauki a cikin ibada, duk cikin ibadu da aka ce wato aka ce mai kokari mu to zikiri shi fa komai sauki. Shi baya da bukatar wani aiki na gangan ciki, wani motsi bakinka ne kawai zai rinka motsawa, kana zaune za ka yi shi, kana kwance za ka yi shi, kana cikin mota za ka yi, a ofis ɗinka za ka yi, bai da wahala, kawai so ake yi kai amfani da lokaci ka yi shi. Akwai na bayan asuba, akwai na bayan la'asar, akwai wanda in za a kwanta bacci a ta yi har bacci ya ɗauke mutum, ka ga ana son musulmi kullum zai kwanta bacci a alal aƙalli a lalace inda ya samu dama ya yi taswihi nan 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34. Wannan ka ɗauke shi wani abu ne na kullum. Annabi ne ya koyar da yassana na Fatima wannan, ya ce kullum za ki kwanta bacci da ke da mai gidanki ku rinka wannan. Yanzu me ya wahala a ce wannan, amma shaidan wallahi me zai bari. Ya Allah ya Allah, karama mu da bakirce shaidan. Ba wahala ba kana zaune kafin ka kwanta bacci, ko kana kwance kafin bacci ya ɗauke ka kurin. Subhanallah, 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 34. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ko walhamdulillah, walhamdulillah, 34. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 34. Shikenan. Sura. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin kula da irin wannan zikirai, sai kuma addu'a ta 53, du'a man usiba bi musibatin. Duk wanda Allah ya jarabe shi da wata musiba, Allah ka kiyaye mu, Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu. Ana so yayi wata addu'a shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Hadisin Ummu Salama ce ta rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya zo a cikin riwaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, ma min abdin tusibuhu musibatun, babu wani bawa da musiba za ta same shi, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah fi musibati wa akhlafa lahu khayran minha. Duk wanda Allah ya jarbe shi da wata musiba, wato da wata damuwa, da wani abu na tashin hankali, to yayi wannan addu'a, yace ya Ubangiji, gare ka muke komawa, shine inna lillahi, lallai daga Allah muke, kuma wa inna ilayhi raji'un, kuma gare shi muke komawa. Ya Allah ka bani lada, wato daga wannan musiba da ta same ni, Allah na sha wahala na shiga cikin musiba, amma ka bani lada a kan wannan musiba, kuma ka mayar min da abin da ya fi ta addini, ka mayar min da abin da ya fi ta addini. Duk wanda ya wannan, to Allah zai ba shi lada a kan duk musibar da wato ta same shi, kuma Allah zai mai masa da abin da yafi alkhairi, zai mai masa da abin da yafi alkhairi. Ummu Salama take cewa yayin da miji na Abu Salama ya rasu, yayin da miji na Abu Salama ya rasu, sai na faɗi wannan kalmar kamar yadda annabi ya ce faɗa, kawai sai Allah ya canja man da wani wanda ya fi mijina shi ne annabi Muhammadin da kansa Allah ya sa na akwai shi. Abin da ya faru shi ne Ummu Salama ita ce matar Abu Salama, wata sahabiya ce mace mai daraja mai matsayi, kwatsam Allah ya tarbe ta mijinta ya mutu. Sai ta ce tab, lalle na yi rashi, ni kuwa yaya za a yi a ce na samu wani miji irin wannan mijin da ya mutu, ai ni ba ni ba samu wani miji da ya mutu wannan. Ba ta taɓa tsammanin akwai wani miji da ya fi mijinta ba, don ba ta tsammanin annabi zai aure ta, ba ta tsammanin. Ta ce a mutane ne ba na gani akwai wanda ya fi mijina. Tana yin wannan addu'a, ta gama ta kafarta, kawai sai ga shi annabi ya aiko ya ce a gaya mata zai aure ta. Malam mace ce mai shekaru ga tarin yaya, tana da shekaru ga tarin yaya. Lokacin da annabi ya aiko ya ce yana son ta zai aure ta, ta yi shiru, ta ce to, ta ce a gaya masa ina da yaya da yawa, ba irin matanmu ne kuma koyewa suke, in an bar mata bakwai takwas in an zo bayan ta gama ta kaba za ta yi sabon aure nawa ne hajiya, sai ta ce a ba su wuce biyu bayi ko ta zubar da hudu a titi tukudu, sai ka je kun zauna ka gane abin da sauran su gaskiya suke faɗa. Kuma su a da mutum so yake yi ya samu matar da aka mutu aka barta da ƴaƴa, ya aure ta don ya taimaki ƴaƴan waɗannan marayu, ya samu ladan da annabi ya ce na taimakon maraya, da annabi ya ce da ni da mai ɗaukan nauyin maraya a aljanna kamar haka muke, ya nuna ya tsasa manuniya da ta zakiya, ya ce a haɗe muke muna dab da dab. Amma yanzu an fi son a samu yara ƙanana wanda ba su da nauyi, sai ka ji mutum yana cewa ni ma nawa ƴaƴan ya nayi da su, ai Allah ne yake yi da su ba kai yake yi da su ba, kar wani ya taba tsammanin wai yayan da yake suke gargashin sa wai shine rayuwar su, Allah ne rayuwar su in duku aka baka, dan wani abun ba dan halin ka ba ma ake baka, dan yayan ake baka, kakan fita nema inda dan dabi'ar ka ne da halin ka Allah bai zai baka ba, inda karan kai kadai ne da matar ka Allah, Allah bai ba ka, amma sai Allah ya kawo maka arziki da alheri saboda ƴaƴan da kake kulawa da su, Allah ya kawo maka arziki da alheri saboda ƴaƴan kannanka da suke gidanka, Allah ya kawo maka arziki da alheri saboda ƴaƴan marayu da suke hannunka ko ƴaƴan makota da kake ciyarwa, da yawa Allah yana ba mutane arziki saboda nauyin da yake karkashin su na kulawa da ƴaƴan bayan Allah. Annabi ya ce a gaya mata yaran za a ɗauki nauyinsu, wanda wannan sunna yau an ƙaurace mata sunnar ɗaukan nauyin mace mai ƴaƴa. Yau duk matar da tsautsayi ya sa mijinta ya sake ta tana da tarin ƴaƴa 5, 6, 7 kai 3, 4 ma tana daɗewa ba ta wurwa. Saboda me? Saboda al'ummar ba ta da tausayi, sai ka dan a cikinsu. Al'ummar ba ta da jin ƙai, sai ka dan a cikinsu. Ko a ce mijinta ya mutu, suna da barkate mata, laifinsu kawai suna da yaya. Shi yasa yau duk wanda aka zo aka yi masa mutuwa, ƴarka ta je ta tara yaya wani gida, mijinta ya mutu, to sai dai ka nemi wurin zama kawai, ka sama mata wuri kawai. dan ba lalle bane samu mai aurenta masu dabara ne wai sai a jinje bayan alara ba su wani a tura shi gwargo wani a tura shi dan batta wani a yi da shi taraba wani a tura shi can kusa da Niger wani kaza haka aka tantance na yaya wallahi malam Allah ka raba mu da wato mutuwa ba da kimfi kuma Allah ka raba mana asiri bayan mu mutu da yawa akwai wanda idan ya mutu gidansa bajewa yake watsewa yake wannan matar ta ɗebe na ta yayan ta ba babba za su wani dan malam shi da dan uwansa su sake haduwa ila yau mai biya mu ne me yasa saboda mai daukar nauyin su ai ya tafi amma a samu wani mai gida da zai ce bari in daure ta ajiye ki da ke da yaya ke muka ciyar da ku in dauki nauyin ku da wahala wata mata take min waya take cewa abun mamaki malam Allah ya jarabe ni mai gida na ya mutu wani bawan Allah ya zo ya aure ni da ya zo yara na suna zuwa a gidan iyayensu suke fa amma irin duk sati suka zo su gaida uwarsu wallahi mutumin nan kawai sai fara canja fuska irin in an yi wikin sai ƴaƴan marayun sai su rinka zuwa wajen ta suna gaje ta ce kawai sai fara tarbi da fuska ta ce me ya faru sai ce ni fa gaskiya ba zan yadda ba ƴaƴan wani ƙato su suna cinye mu abinci ku ji wannan lafazin ni ba zan yadda ba ƴaƴan wani ƙato wai ka san waye ƙatan wannan mai gidan da ya mutu ya bar masa matar ya aure ta wai ƴaƴansa marayu kenan da suke zuwa duk sati weekend suna zuwa wajen uwarsu ta ɗauke musu da yawa ta gansu ita ma ta yamma ya ce ba zai yadda ba ana ƙara masa da shinkafarsa da taliyarsa da wuri su daina zuwa in ya buƙaci ya gansu zai ba da dama su tana kuka ta sallami yana ko in sun zo ya tumata rai su gaishe shi ya ƙi amsa saboda zuciyarsa ba ta da kyau in ban da kai ba ga ka ga ka ba wani irin mutum ne kai ma wani rana za ka faɗi ka mutu gabar ƴaƴan naka su zama barayi ko a kabari kake aka baka labari cewa ka mutu wani ya auri matarka ya kori ƴaƴanka a wajen kuwarsu za ka ji daɗi wannan wace irin rayuwa ce wato rayuwa ta rashin tausayi rayuwa ta rashin jin ƙai rayuwar ananiya rayuwar ana-ana kawai kai na sani to shi yasa kuke ganin mata idan aka mutu aka bar musu ƴaƴa zama suke cikin tashin hankali da firgici da damuwa wallahi to kuma shi yasa aka koyar da mu ya koyon wannan in ka musiba ta same ka ka roki Allah ya baye maka da abin da ya faru kuma ka ta roƙon Allah fa Allah ya kiyaye maka bayanka bayan ka bar duniya dan akwai wanda bayan nasu take bajewa bayan nasu take watsewa akwai mutumin da na sani masha Allah yana cikin ni'ima da yarwa da kuma asiri da yayan sa da iyalinsa wallahi al-azim malam yana faduwa da ya mutu ka san malam ko sati biyu ba akai ba sati biyu ba akai ba ai ba aka fitance da duk abin da yake shi yara suka tada rikici kawai a raba mana gadan mu kawai ko duka-duka a lahira bai wuce sati biyu ba a kai ta rikici waccan mata ita ba ta yadda ba za a cuce ta gaskiya mu a kira alƙali a raba gada waccan mata ce ita ba ta yadda ba alhaji yana da kaza kar a zo a dare a raba gada nan haka aka ka cancana gida mai tsada mai abin aka kyakketa shi aka sa shi a kasuwa yau ga alhaji yana kwanci a kabarinsa ko wata ɗaya bai yi ba an saka gidansa a kasuwa dillalai suna zuwa suna ta yi da wulakanci saboda an sukanan saboda an matu a sai da gidan komai sai da aka raba ka raba rigunansa aka raba motocinsa aka raba gidajensa aka raba filayensa aka raba jarinsa aka raba kaza kowane yaro ya kwashi rabansa kawai kai kana can kana kwance wataƙila dukan da ake a kabari Allahu alam wataƙila rahama ka samu Allahu alam wannan ita ce duniya mai tasku ce shi yasa mutum ya rinka addu'a ya zo a cikin hadisi addu'o'in da ake yi wa mamaci ana cewa Allahumma akhlifhu fi aqibi ya Allah ka maye masa bayansa Allah ka sa bayan sa kada ta wulakanta. Allah ka sa kaza, Allah ka sa kaza, Allah ka sa kaza. So in kai addu'a Allah ya gare maka bayan ka, to bayan ka mutu ma Allah ya gare maka bayan ka. Wataƙila Allah ya ce bije ka da dami tausayi da jin kai babban danka, ya ɗebe dukkanin sa gaba ɗaya ya kai shi gidansa, ya ci gaba da ɗaukar nauyin shi. In matarsa ta kyale shi, wataƙila Allah ya baka makoci ya ce ya ɗauki nauyin ƴaƴanka. Wataƙila Allah ya sa wani ya zo a auri matarka mai tausayi da jin kai ya rufa musu asiri. In ba a yi sa'a ba kuma, to haka za su kekkece su baje, kowa ya kama gabansa. Ya Allah karama mu da tasku, karama mu da gaba. To ku rike wannan addu'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allah ka canja mu wanda yafi alheri. Tace kawai sai gashi Allah ya canja mu wanda yafi miji na alheri, ya bada annabi. Kaga ai wannan ko shakka babu. Annabi ya kuma jinta. Tace falamma tuwfiya Abu Salama, yayin da Abu Salama ya rasu shine Abdullahi ibn Abdul Asad tana karkashin sa, shikenan sai Annabi ya aure ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, suka ci gaba da zama. A wata riwaya tace masa ina da kishi kuma ga tarin yaya, ga yawan shekaru. Tace imra'atun inni imra'atun musinna, ni mace ce mai shekaru ya manzo Allah. Sannan kuma imra'atun zayul, ni mace ce mai kishi. Sannan kuma imra'atun masbiya, ina da tarin yaya. Kaya uku talodawa take, ga shekaru, ga yawan yaya, ga zazzafin kishi. Annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam da yake manufar a taimaka mata ne, yace dangane da shekaru shi bai damu da shekaru ba, babu komai. A gaya mata karta damu, babu komai. Yaya kuma za a ɗauki nauyinsu, za a taimaka wa yayanki. Kishi kuma za a yi addu'a Allah ya raba ki da kishi, ba shi kenan ba? In kin zo gidan manzo Allah ya zance ya gare, hakan aka yi kuma ya aure ta, kuma aka yi wannan abubuwan gaba ɗaya. Yau ƴaƴan mutane marayu, yadda za ka gane ko a unguwarku ko a garinku, lokacin da aka ce ana raba taimakon marayu, sai kaga ƴaƴan wani suna yawo da leda, suna bi suna neman taimakon abu da za su ci. Yau wa yake tunanin makarantar marayu? ƴaƴan wani suka mutu, wa yake tunanin wani makaranta suke, kuma wa yake biya musu kuɗin makaranta? To yanzu kana raye ma, yaya aka iya kulawa da ɗaukar nauyin yaran nan ballan sai ka mutu ka bar wa mace? Yau wa yake tunanin asibiti na ƴaƴan na marayu? Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴan suka zama marayu, in suna ciwo wa zai kai su asibiti? Kuma kun sani dole rayuwa sai an je asibiti. Yau wa yake tunanin abinda za su ci, abinda za su sha, da wurin da za su zauna? Wani a gidan haya yake, da haka yana mutuwa mai gidan haya zai fara aikowa notice, to kuɗi fa ya gare, kuɗi ya gare, za ku biya ko mu nemo wani? Haka abin yake ba? Mu rinka tuno da irin waɗannan abubuwan fa, don mu rinka tunawa da na kusa da mu rinka taimaka musu. Kuma abin da ya fito sai ma sai ka ga mutum, Allah ya rama mai asiri, yana da dangi sun shiga mareci, shi fa a matsayinsa na ɗan uwa na jini, wallahi bai taimaka musu ba. To na jini ma bai taimaka ba, zai na mutunci mu gyara. Akan zo mai jinya, wannan addu'a ta gaba da za mu yi shi ne, kamar mutum yana jinya, za ka iya ganin mamaci ya kusa mutuwa ko kuma ya mutu. Mutum yakan mutu a duk yadda yake, in ya mutu a haka yanayin yake tsayawa. Yanzu misalin idan ya mutu hannunsa yana kan kirjinsa ne, to har abada hannun nan nasa yana kirjin nan, yana mutuwa hannun ba zai kauce ba. Idan ya mutu idonsa a buɗe ne, to haka za ga idon a kafe ba zai rufu ba. Inda ya mutu kana mutuwa komai tsayawa yake. Idan kafarsa a goce take, to a gocen nan dai za ka ganshi. idan a zaune yake a zaunar za ka shi sai dai kawai tunzuri to akan samu idan mamaci ya kafe kamar yana kallon wani abu haka tsaf sai Allah ya dauke ranka to haka idan zai ta tsaya shi abin da ake so a sunna idan mutum ya mutu idan sa bude to a rufe idan ana so a sa ruwa a hannu sai a riga jan fatar idan ana janta ana rufe ana janta ana rufe saboda ba daɗi mutum ya mutu garau ya zura maka ido wani ya zo buga zai da guruta zai ba a iya ganin mamaci kai ido bi da shi yana kallon ka kana kallon sa wai ya mutu ba a iya tashi hankali ne maza ka tashi to shine idan mutum ya mutu abin da za ku fara yi ku rufe idansa abu na biyu a rufe fuskarsa shi ma barin fuskarsa a fili haka ana kallo shi ma bai da daɗin gani kuma yana tada hankali kuma ba a fiye mantawa ba gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske so sunna ne idan mutum ya mutu a rufe idansa kuma a lallabe shi kuma yadda manzo Allah ya mutu da ya wafati sai aka samu wani mayafi sai aka rufe shi idan a daji ne ko hadari ne to kar a bar mutum a bude ko a dauko shi a mota a bude idansa yana kai a bude ko bakin sa yana bude a dauko ganye a lallabe shi wannan shine mutuncin dan adam da sunnar dan adam to ihmad al-mayyit yace addu'a wa ihmad al-mayyit ana yin addu'a yayin da za a ainihin wato rufe idan mamaci Allahumma fil li fulani warfa darajatahu fil mahdiyina wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabb al-alamina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi dhammihi حديث أم سلمة اللهم اغفر لفلان باسمه أنا اللهم اغفر لوالي رسول الله عبد الله يقول اللهم اغفر لعبد الله رسول الله أبو بكر اللهم اغفر لأبي بكر رسول الله والدي أمة جميع بنا تو أنا فدوا الله أمة يبتلوا من جدائك كمت لما سيدنا يا الله قوم يا أبي أواني وارفع درجته fil mahdiyina ya ubangiji wato ka daukaka darajar sa wato a cikin bayi shiryayyu shine warfa darajatahu fil mahdiyin ka sanya a cikin shiri wa khluqu fi aqibi bil ghabirin shine kamai bayan sa shine wa khluqu fi aqibi kamai masa bayan sa kamai masa bayan ma da ka zama halifa a gare shi bayan ya mutu ka samar masa wanda za su dauki nauyin iyalinsa ka samar masa wanda za su kula masa da ƴaƴansa bayan ya mutu kada ka bari ƴaƴansa da iyalinsa su dozarta waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin ka gafarta mana da mu da shi ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wafsah lahu fi qabrihi ka fadada masa ka buda masa shine ifsah ka buda masa fi qabrihi a kabarinsa kar ka kuntace masa kabarinsa wa dawwir lahu fihi kuma ka haskaka masa ka bashi haske a cikin kabarinsa ka bashi haske a cikin kabarinsa wannan ita ce addu'ar da kana zuwa kan mutum ya mutu kafin a masa wanka kafin a je a tona kafari kafin a kai shi to wannan ita ce addu'ar da ake yi wa mamaci a lokacin da ya mutu musamman idan sautin gida yana kuɗe ko ba a lullube masa jikinsa ba ko kuma kafin a yi masa wanka Allahumma ighfir li fulani warfa' darajatahu fil mahdiyin Allah ka shiryar da shi Allah ka gafarta masa kuma ka ɗaukaka darajarsa shine warfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wannan kamai masa bayan sa da yana da muhimmanci kware da gaske ko da Hausa ne a rinka fada wallahi malam wani bawan Allah shekaran ji yake ba ni labari muna nasiha wa wata baiwar Allah da take wato wasa da auranta dattijo ne yake ga mu yace yana fada yace ai kowace mace mai hankali ya kamata ta rike aurenta kar ta yi wasa da aurenta ya faɗi wani babban attajiri a garin nan sun yi kuɗi sun yi suna wajen kuɗi yace wallahi malam matarsa tana dan a kusa da kasuwar mu kusa da shagon mu tana toya awara an yi lokacin da a garin nan in dai za a yi daga masu kuɗi a garin nan to mijinta yana ci amma duk abin da ya mutu ya bar musu na gado sun cinye shi tas damun kuɗin gado Allah ruwa siri ba su fiye yin daraja ba ba su fiye yin kima ba haka ake faɗa matan nan yau ta waye gari ga tari ya yada da kwazo an cinye gadon gaba daya a ce mata alhaji wadanda suke yawo yau an tafi Dubai yau an tafi India yau an je Saudiya ba ta san iya adadin inda ta je ba amma wallahi yau ga ta mallam awara take so ya ba dan ta kukuta mallam ka san akwai matan alhazai matan masu rufin asiri yanzu zuwa suke suna bin gidajen mutane suna aikin kudi don samu abin da za su cece da iyalinsu ka gaya wa matarka ka sani ka gaya mata kuma ka faɗa kai a tsaye ka je rediyo ka faɗa a garin nan bila adadin suna nan barkace matan manyan mutane ne sun mutu sun tafi duniya kenan mutum ya mutu ya tafi matarsa ya bar matarsa da tana wanka tana wanke kudi tana wanke kayan ƴaƴan makota ko ƴaƴan gidan wani ko tana shara ko tana dafa abinci in ta tuno rayuwar wadata da suka yi a da sai ta fashe da kuka ai duniyar nan duk wanda bai bi ta a hankali ba za ta koya masa hankali ba kasafai ake karewa fa da ni'imar ba ba kasafai ba ne ba shi yasa kai amfani da damar da ka samu kuma kai addu'a Allah ya mai maka bayan ka ba daɗi wata rayuwar in an gaya maka ba daɗi ka ga mai gida yana kwanciya talauci ya bayyana a fili a gidan abincin ma da za a ci wallahi sai an yi da ba kuma gashi muna rayuwa kamar yadda na gaya muku rayuwa ta ƙarancin tausayi yanzu ba a sunna malam a sunna idan aka yi mutuwa makota ne suke dafa abinci a yi ta kaiwa gidan mutuwan nan saboda me a yaye musu damuwa a ce ga mutuwa kuma suna ɗora girki suna abinci a kuma akwai masu zuwa ta'aziyya su zo ta'aziyya kuma su dafa musu abinci a makota ne suke ta dafa abinci ana kaiwa wani ya kai ruwa wani ya kai abincin safe wani ya kai na rana wani ya kai kaza yanzu wannan abun an canja shi gaba daya yanzu makotan su suke zuwa su zauna maka a kofar gida suna jiran a dafa a basu ko ba haka bane an canja da wahala yanzu kaga makoci ya mutu kaga ana ta kawo kuloli da kwanukan abinci ana shigarwa gidan mamata wasu suna yi kaɗan ba da yawa ba amma yanzu galibin ana yin mutuwa kawai sai dai a zo a shimfiɗa tabarma wani ba ma gidan mamatar suke shimfiɗa tabarma ba makoci ne zai zo shimfiɗa tabarma a zauna ana riƙe da tarbuna kamar tarbin ake ji amma ba tarbin ake jira a ja ba abincin rana ake jira wani wacce rayuwa ce wannan a cika musu gida kuma mata a haɗu wata ma ba za ta taho ba sai 12 da rabi da suna an taho ta'aziyya kana ciwon ma'ana kana cikin damuwar ka rasa babanka ko kuma an rasa mahaifiya ko an rasa waye sannan kuma ga nauyin ciyarwa don waɗannan da suka zo ta ziyar duk sai ka ciyar da su malam akwai gidan da wallahi malam ka ga buhun shinkafa wallahi tukwane ake samu rab karafa in aka juye buhun shinkafa sai dai a karkare shi haka za a dafe shi malam a zauna a yi ta ɗiban abinci gashi wai ana jimamin mutuwa amma ba a jimamin cin abinci gyare shi za a yi tas ga wasu kuma suna nan a kofar gida su ba sun miƙe ƙafa suna jira gaskiya da ma wannan ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba mu ji tsoron Allah mu gyara mu daina zuwa muna zama a kofar gidajen da aka yi mutuwa kowa ya tafi harkarsa a shari'a cewa aka yi in aka yi mutuwa kai ta'aziyya ka kama gabanka waye ya ce kai ta'aziyya ka zo ka zauna kana zaman gulma kana zaman hira kai baka je aiki ba kai baka je kasuwar ka ba kai baka je kai abinda waye ga ya maka zaman makoki lada ake zama waye ga ya maka waye ce idan an yi mutuwa a kafarin kuna a cikin kuna tabarma ya ta gaba kuna dora wa mutane da wuri haka muke yi al'adar mu ce dabi'ar mu ce amma dole ne a yi bayani cewa wannan din ba daidai bane ko ba ku kawo musu abinci ba ko ba ku rage musu radadi kuka ciyar da su ba ko ba ku biya musu kudin naya da suke ci ba ko ba kai za ku ku zo da kwana uku wani ma jira yake in ranar bakwai ta yi sai da ke wayewa da wai za a sadakar bakwai ku tambayi mamata waɗanda aka yi musu mutuwa su ga ku tasu wallahi malam akwai gidan da na sani aka yi mutuwa malam ranar da aka yi gidan ya mutu ka san wallahi bayan an je jana'iza an dawo abincin ranar da za a ci ba babu malam sai zuwa akai ana kewaye kewaye ana to yanzu ya za a yi a je gidan gurin kawunsa a je wannan dan ba da ce ko wanda ya zaro 1500 ya bayar a ce a sayo taliya kwaya kaza wanda ya ce a je a sayo kwana shinkafa kuma suna nan suna zaune a kofar gida haka aka je aka kararrauta aka dan dafa abincin kuma ana jira ga mata su ma suna jira kuma mace wai za ta zo ta ajiya malam sai ta taho da yaya biyar malam bahaushe fa iya tabka maka wata tsere da kazan kaza ne ke da zuma giya aka zame da wallahi ta'ziya fa za ta taho sai ta tattaro yayanta gaba da su su biyar shida rababe rababe yadda ka san awaki da yayan su ina za ki ta'ziya kuma idan ta je sai ta zauna a ciyar da ita a ciyar da yayanta wannan dabi'ar dole sai mun yi bayani mutane su rinka ji su gyara ake fara duk wanda aka yi mutuwa in ka je ka musu gaskiya to gaisuwa to shikenan Allah ba da hakuri Allah ya yafe musu Allah kaza in kana da abin da zaka basu ka basu ba ka da shi ka ma iya ka tafiyar ka ko da makocin ka da ya za a ce baka zauna mutuwa fada mana yan fada an gama fada sau dai sau biyu ba an gama ba daga zo ka dora musu da wuri dan Allah ya kamata a kiyaye biya wata kawai aka barka aka don aka barka da shayar da mutane ruwa kawai da za a sha zaka sha wa to da Allah wannan tabiyar mu yi kokari mu gyara wannan abin da ya faru shine manzo Allah yana cewa ku yi addu'a yayin da mamaci ya mutu saboda mala'iku suna fadan amin yace la tadu'u ala anfusikum kada ku yi mummunan addu'a wa kawukanku idan an yi mutuwa illa bi khair saboda mala'iku suna fadan amin duk wanda aka yi mutu aka fada mummunan abu akan sa mala'iku ko sai su ji amin in kuma an fada alheri sai su ji amin to shi yasa ake so idan mutum ya mutu a boye laifin sa kada mutum ya mutu a ji ake cewa ga wa da Allah ya maganin sa Allah kada malaikun su ce amin amin amma in kace Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa ko da an yadda yana da laifin Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa to sai ka ji malaikun su ce amin sai ga Allah ya yafe masa la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun malaikun suna fadan amin akan abu da kuke fada to shi yasa ake cewa Allah ka yafe wani kuma abu na biyu idan mutum ya zo mutuwa kamar yadda zan ga muku idan sai ka kafe ya tsaya gau haka to shine ake so wato a kwantar da wato hankali da yi masa addu'a sannan kuma a rufe idan ka baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Abu Salama ya rasu ya je gaishe shi sai ga idan sa kafe sai ya kokari ya rufe masa idan yace inna ruha idza qudda tabi'ahu al-basar yace ai rai idan an dauki rai to ido ne yake bin sa kamar yayin lokacin da ake zare ran mutum ana zare ran mutum yana fita in aka zare shi yana tafiya to ido yake kallon sa sai ya tabin sa to shi ne za ka ga mutarar da mamaci idan sa aka fe yana kallon sama ko yana kallon yi to ran ne ya fita yake bin sa kamar yace ya dawo kamar zai iya ba da Allah ka yafe mu Allah ka samu da imani ya ubangiji ka ba mu kyakkyawan mutuwa Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa Allah ka raba mu da mutuwa a wadace ko a tabbace bari mu daga ta ana mu da kuma dana dai dai Allah ya ubangiji ya wani abu ya ba mu dada wanda kuma ya kuskure Allah ya wani abu subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa